Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Sarauniya, Niya FM da kuma Radio Amfani. Ko kuma alalibe mu kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com. Ana kuma iya kasancewa kai tsaye da mu a yanzu haka a shafin mu na Facebook Live. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinat Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 25 ga watan Nuwambar shekarar 2016, zamu yi magana ne akan tsagar gado ko kuma bille kamar yadda wasu ke cewa.
To shin waɗannan tsaga ta gado da wasu kabilu ke yi musamman a nahiyoyin mu na irin nahiyar Afirka, me suke alamtawa ne?
Kamar yadda ake faɗa, gado ne na irin jinsi da yadda mutane suke fitar da mutanen su suke ganewa. Wasu zaka ga tsagun da ake masa a ciki ne, kuma kamar yadda masu uku suke fitowa, wanda zaka gansu da nasu makamaka a punci da nan na sarki, akwai masu uku wanda zaka gansu kadan ne da su yan bakaki yan utai, su kuma nasu ba nan ba. Sannan akwai wanda zaka gansu da nasu yan sirara ne a kumatun su. Sannan zaka ga akwai kutumbawa, akwai agalashi. Ba kutumbe zaka ga guda biyu ne makamaka ake yin sa kamar na birebe, daga ɗaya nan daga nan da nan sama guda hudu ko ina bukunci biyu. To kaga duk irin waɗannan irin alamomi ne irin na yadda mutum idan ya gani a jinsin sa ya san wane ne.
Haka kuma yau 25 ga watan nan na Nuwamba ne ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya.
To haka zalika kuma akwai amsoshinku daga Facebook da Twitter akan tambayar da muka yi muku game da wannan batu na tsagar gado ko bille a fuska.
A shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin a ganin ku har yanzu yin zane ko tsage ko kuma bille a fuska kamar yadda kowa da yadda yake fada har yanzu yana da wani tasiri a cikin al'adun mu na gargajiya? Sakon farko daga Shu'aibu Wali, Allah ya sa na faɗi sunan shi daidai, yace yau da gobe lallai tribal mark na da matukar muhimmanci wajen gane kowace kabila mutum yake. Amma zamani ya zo mana da sabbin ɗabi'u inda kowa baya son yi wa ɗansa ko kuma ƴarsa zane a fuska.
Sai kuma Rulwani Sa'idu ga yare yace kwarai kuwa musamman ga wasu daga yaren Najeriya kamar irin su Yarbawa, Fulani, Bare-bare, kai da dai sauransu. Amma gaskiya mun Hausawa ba son kai ba, mun bar wannan al'ada domin ba da ita za a iya gada Bahaushe ba duk inda ya shiga a fadin Najeriya.
To sai kuma Salim Muhammad Sale Damar yace yau da gobe ba wai a ganin mu ba, haka take kan menene a kashi 90 cikin 100 yanzu ba sa wa yaran su bille ko kuma zani. Haka wannan haka yake kallon wannan abu domin suna ganin cewa azabtarwa ne ga jarirai.
Sai kuma Uzairu Ma'ruf Mai Ruwa yace yau da gobe dukkan waɗannan al'adun da kuka zayyano ba za mu ce ba su da tasiri kwata-kwata ba, domin har yanzu wasu al'ummar ba su yada su ba, ma'ana suna yi wa ƴaƴa da jikokinsu, wanda hakan na nuna cewar duk wanda ya ga wannan yaron da zanen fuska to ba sai ya nemi ƙarin bayani ba, ya san daga inda ya fito.
Sai kuma Nasiba Rulwani Ibrahim Uba ta ce tabbas yana da tasiri sosai ga wasu al'adu, sai dai duniyar mu na yanzu yawancin mutane suna gujewa al'adunsu domin suna ganin kamar ƙauyanci ne ko kuma rashin wayewa.
To sai kuma Murtala Garba Tofa ya ce tsage a fuska yanzu kam tasirinsa ya ragu, domin a yanzu iyaye tsaffi ne ya rage da wannan al'ada, amma matasa a yanzu sun daina yi, domin ni da kaina ina da tsagar gobiyar, amma yanzu ina da ƴaƴa tara ma, amma kuma ba wanda yake da tsage ko kuma bai tsaga ko ɗaya ba.
Sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce kwarai ko yau da gobe domin bille alama ce da ke nuna daga kabilar da kake. Bille na taimakawa sosai wajen fahimtar daga inda mutum yake, sai dai wani hanzari ba gudu ba. A gaskiya wannan zamanin duk wanda ke da bille ana yi masa kallo kamar wanda bai waye ba. Hakan ke sa mu zanfarawa ke wakanawa wannan kallo. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Muhammad Shehu Mararraban Kunini yace assalamu yau da gobe. Hakika ni bafulatani ne kuma ina da zadi, amma tun ina jariri aka min, wanda har ga Allah da zan yi magana a wannan lokacin da sai na ce ba na so saboda al'adun jahiliya ne, amma ni kam bazan wa ƴaƴana zane ba.
To daga ƙarshe kuma wannan jikan malam dan Rugogo yace yau da gobe amfani da wani bangare na gargajiya a wannan zamani yana da matukar tasiri a ƙasa ta kuma Najeriya. To lokaci kuma yayi da zamu bi wakilinmu na Kano wato Mahmud Ibrahim Kwari dan jin tattaunawarsa a zauren matasa game da tsagar gado ta gargajiya wadda ake yi a yanzu ko kuma ake ganin mata dan sauka.
Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da mukan tattara a wannan zaure mu gabatar muku da tattaunawa ta musamman akan al'amuran da suka shafi zamantakewar mu ta yau da kullum, musamman al'amuran da ya shafi harkokin matasa da ma rayuwar al'umma mu ta wannan yankin baki daya. A yau zamu tattauna ne akan batun zanen fuska. Galibi zamu taso mu gamu da zane na bulle ko zube ko zanen uku uku da ake cewa da dai makamantan su, kuma idan zamu iya tunawa wannan abubuwan sun fi yawa ne a can lokutan zamanin baya. Misali zaga kowanne gida da irin zanansa, wasu zabille, wasu uku uku, wasu tsagar bibbiyu, wasu gashinan dai da sauransu. Amma kwancuta shi sai yanzu kuma muke ganin kamar wannan abin yana neman kwaranyewa a cikin kashi goma. Yanzu abin da ya rage bai fi kashi uku zuwa hudu ba, misali na mutanen da suke zane a wannan karni namu. To don mun tattauna akan wannan batu muna tare da Abdulmutalib Jibril Ogun Duniya wanda jami'i ne a hukumar raya al'adu da kula da harkokin tarihi ta jihar Kano, da Aminu Maidawa Fage wanda an san shi dan karin magana ne ko da yaushe, wato yakan zuwa da salon karin magana da Hausa, dan haka muka ga dacewar mu kira shi wannan zaure domin iya da gudunmuwar da zai bayar. Haka zalika akwai barista Badiha Abdullahi Mu'azzu wacce lauya ce, uwa ce, matar gida, tana da yanayi na kunniya girma kaka, tana da masaniya akan al'amura irin waɗannan tunda an zauna da manya kuma ana bibiyar abin da aka ji a wurin iyaye da kakanni. Don haka mun gamsu cewa tana da gudunmuwa da za ta bayar akan wannan batu da zamu tattauna akai. Ba tare da jinkiri ba zan kai mu ga Malam Abdulmutallif, tunda su ne dama aka san su da batun adana al'amuranmu na tarihi da kayan gargajiya da duk abin da ya shafi abubuwa na da, walau a rubuce ne ko abu ne wanda za a rike a gani ko a ajiye shi da sauransu. Kuma suna da wato daftari ko kuma littattafai ko takardu wanda suke kunshe da batutuwa da bayanai na batun sha'anin gargajiya. Malam Abdulmutallib, ko za a haska mana al'adance wani alif wato me yasa da mutanen da suke yin zanen fuska ne?
Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai shi wannan zanen fuska kusan mu ce ya samu asali tun dacan, wato kusan tun zamanin da ake tsaka da cinikin bayi. Wannan cinikin bayi ya karfafa yin zanen fuska, kasancewar idan aka fita su bayin nan akan same su ne, walau ta hanyar samun mutum a yaƙi ko kuma a kasaye baiwa da bawa, ka hada su aure tun haifa ma ƴaƴa duka sun zama bayinka. To sakamakon irin wannan yaƙe-yaƙen da ake yi sai ya kasance domin gudun kada ka kama naka ko wani naka salwanta, sai zaman ana yin irin wannan tsage na fuska wanda yake kusan muna ciyar da shi a Hausance tsagar gado, wadda kowane jinsi na Hausawa da sauran ƙabilu sukan yi irin wannan tsagar gadon. Kuma idan ka koma a baya za ka ga shi ɗungurungun kusan cinikin bayi ya ta'allaka ne kusan musamman a Afirka, saboda haka yawancin wannan tsagar gadan ta fi tasiri a kasashen Afirka gabaki ɗaya su idan kai Nahiyar Turai ko kuma Asiya da sauransu haka za ka ga cewa ba kasafai suke da irin wannan tsagar gadan ba amma mu a kasashen Afirka kusan duk kasar da ka sani a Afirka idan ka ziyarce ta kadan kadan za ka ga suna da irin wannan tsagar gadan to wannan kusan kamar shine asalin irin wannan tsagar gadan to sannan a hankali duk da cewa yaki ya kauce na kamu bayi sai muka waye gari kuma cewa bisa ga al'ada kowanne gida yana so ya dinga gane dan gidansa da asalinsa da komai to wannan sai ta jawo kowanne gida ko gari ko unguwa sai su kan dauki tsaga irin tasu daban-daban za ka ga cewa a Hausawa din ma mu Hausawa gabaki ɗaya mu za ka ga cewa waɗanda suke kamar Kanawa ne za ka ga tsagar su daban zage-zage tsagar su daban Gumulawa tsagar su daban mutanen Daura duka kowanne za ka gani wanda ta wannan fuskar da ka kallaci wannan tsaga za ka gane cewa wannan mutum bazan fare ne ko wannan mutumin katsina ne ko kuma ka ce wannan mutum barradagi ne to wannan tasirin ya sa tsaga ta yi amfani a wannan lokacin domin da haka ne ake gane mutum ko nawa ta kasa ce kuma idan ka zo kasar ma za ka gane ko nawa na iri ne misali mu a nan Kano za ka ga cewa tsagar Fulani daban wasu Fulanin za ka ga suna da ƴan uku amma domin su tabbatar da Fulatancinsu za ka ga sun ƙara da bulle haka za ka ga a fada kuma idan muka je duk wanda aka gani da fada da ƴan uku na fuska da kuma ƴan baka guda uku kawai an ɗauke shi a matsayin bawan sarki to duk wannan abun yana taimakawa wajen gane irin waɗannan abubuwan har a halin da muke ciki yanzu.
Aminu bai dawa fage. Kai ma dan kunne ya girma kaka ne me za ka iya gaya mana game da alfanu ko muhimmancin tsaga a rayuwar al'umma ta yau da kullun a wancan lokaci misali
to gaskiya alhamdulillah da farko dai ita tsaga da kake gani kamar yadda ake faɗa gado ne na irin jinsi da yadda mutane suke fitar da mutanen su suke ganewa wasu za ka ga tsagun da ake musu a ciki ne kuma kamar yadda masu uku suke fitowa wanda za ka gansu da nasu maka a kuma kunci da nan na sarki akwai masu uku wanda za ka gansu kaɗan ne da su ƴan baƙaƙe ƴan utai su kuma nasu ba nan ba sannan akwai wanda za ka gansu da nasu ƴan sirara ne a kumatansu sannan za ka ga akwai kutumbawa akwai agalashi ba kutumbe za ka ga guda biyu ne maka ake yin sakamakon nabi rabe daga ɗaya nan daga nan da nan sama guda hudu ko ina kunci biyu to kaga duk irin waɗannan irin alamomi ne irin na yadda mutum idan ya gani a jinsinsa ya san wane ne ka gane ko kuma sannan idan daga gani ma wani zai ce wancan duk inda ya fito mun haɗa nasaba da shi domin za ka ga wani za ka gan shi da uku kaga misali yanzu idan ka duba a Gadasawa kaga ai mutanen a Gadas ne kaga harkan mu'amalar ta ciniki haya ce ta kasu suka zauna asalin su a fage suke so da kaga zama da kewaye da yawa da wasu suka tashi sai suka koma a Gadasawa to kuma yadda Bahaushe yake da saurin bawa abu inkiya da sauransu mu in an suntan daga an zo in aka na cewa ina ƴan a Gadas to mu kuma tunda sun ban nan sun koma sai a ce ai suna a Gadasawa je ka a Gadasawa to za ka ga wasu yanzu za ka ga suna sana'ar kilishi kaga wannan su ba bayi bane kuma zaka gansu da wannan uku amma idan ka lura zaka ga da bambanci da na bayin sarki da kuma na waɗanda suke da shi a wutai yanzu kamar idan ka duba Fulanin da suke a kamar Garko abin da ya shafi ɗan wuraren nan zaka ga makin ɗin su bille ne da su kwa daya su ba su da wani ƙara zane da zai wani kuma ba Fulatanin idan ka ganshi zaka ga babu sai dai idan ya daga rigarsa a cikin sa zaka ga an mai tsaga guda biyu ko zuwa uku to kuma akwai billan akwai na mahuta akwai wanda yake a hagu akwai wanda yake a dama ha gane to duk wannan mu idan mun gani tun da dama tarihi ya taho da haka kuma kowa da mutanansa ta bakin naka jaki ya tarar da toka kaga shi ma ita yake nema kowa da mutanansa to duk wanda ya kalli irin wannan tohowar mutanen ya kalla za a ce wannan dan lokal gamban kaza ne wannan dan waje kaza ne ba inda wannan ta fi tasiri irin arewacin Najeriya kuma more especially kamar irin abin da ya kama a Kano amma yanzu dan kage kamar irin ko Kaduna ko dan yanzu kaji to dama girma ma Katsina su ma da akwai wannan suna bin wannan diddigiration amma yanzu zamani ne ya kawo sai kaga auratayya ta hada ka aure mai asalin wanda yake to idan an zo uban wanda ka aura shi ba shi da wannan abin to ba shi da ra'ayin yi to idan uwar tana da ra'ayin kada abin nan dinsu maka gado dinsu ya bace sai ta ce sai an yi kaga kamar mu yanzu duk inda zaka je a Kano ko a cikin fage ka shiga duk wanda aka gani da fashin boki an san dan lungun Fulani ne da gani ba tambaya saboda duk mun kai sama da mutum 1000 ba wanda zaka gani a jikokin aka tsaye kaga fashin boki
barista Malama Badiha Abdullahi Mu'az, daga bincike da aka yi kuma tun da an dan taso a hannun kakanni suna da rai a lokacin, wai me aka ji suna cewa ne game da tsagar fuska?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunda kai daban kai ga matsayin kakan ba, bari kawai in dora. Gaskiya na taso da kakanni na sosai, kuma mun samu shakuwa, na samu tarihi daidai gurgudu. To mun suna da wannan tsagon. Akwai bulle da suke da shi na hannun dama, shi ne shaida cewa su Fulani ne. In shi kansa wannan tsago dama, kamar yadda suka faɗa masu bayani, yana da alaka ne da tushe da kuma asali, sannan kuma shaida ce da za ta ba da dama ko ta hana auratayya tsakanin yare. Idan ka ga fashin goshi ka san babarbare ne. Idan ka ga bulle a bangaren dama ko a hada da yar baka da tsago, to ka san ba Fulani ne. Idan ka gan shi a bangaren hagu, to tabbas wannan mutumin mahauci ne. Kuma a da ana kyamar mahauta saboda jahilci da wasu dalilai na tarihi. Sannan idan ka ga mutum da tsage ɗaiɗai kwale-kwale haka taya-taya, to ka san ba nufi ne, sha'ani ne na nufawa. In ya kai bi shi ne za a ce ka nuri. To waɗannan dai classes na zanen yana identifying shi ne abu kankat da yake bayyana waye kai. Idan na ganka da shi, na san na ga ɗan uwa, ko ka gayin ko baka gayin ba, za mu yi zumunci irin namu na wannan yaran, asalin mu ɗaya, tushen mu ɗaya, kuma za mu yi zumunci. Idan akwai irin wanda ake kyama, to ba za a taɓa bari auratayya ta shiga tsakani ba, saboda akwai bambancin yadda da asali da tushe ko na kashi. Kamar yadda ake cewa an ga mutum da ƴan uku bawan sarki ne, to zai yi wahala a da a yadda ƴa ta aure shi, ba za a bashi aure ba. To waɗannan dalilan su suka sa aka assasa, aka gamsu, ake tabbatar da shi. Kuma kowane irin miji ka aura baya yadda ya bar asalin su. In dai mace ta aure shi ta haifi ɗanta, sai an masa wannan, saboda shi ne identity ɗinsa. Akwai wanda suke zuwa takanas, kamar in an sa musu rana a ce daga wannan shekara za su tafi ɗaki, to sai kin nuna jarumtaki, sai ta zauna a gaban wanzami an mata wannan ƴar bakar, ba kashe guri, ba me an gaba ta razana ba, shi ne abin da yake tabbatar da cewa za ta yi jarumta, ta yi dauriya, ta yi haƙuri a gidan miji, ta rungumi ƙalubalen da yake gabanta. Kamar shaɗi ne wanda ya bai nuna gazawarsa ba, wani za a yi a hannu, wani a yi ƙadangare, part of ado, amma nuna jarumta ne an yi, bata yi raki ba, bata gaza ba, kuma ta yi abin a nuna ita zama gwarzuwa, har kyauta akan yi mata, kuma a fitar da sunanta ta zama jaruma, kuma mijin yi alfahari da irin matar da zai auro.
Malam Abdulmutallab, auratayya tana shiga daga baya, misali da kamar yadda barista take cewa, da idan an ganka da tsaga kaza ma ba za a yadda a baka da ba, ko ya ka aura ba misali. To amma an waye gari akan daga baya za ka ga ana aura din, wai al'ada mai ta nuna mai ka'idar cewa yanzu idan misali da mai zane kaza da mai zane kaza aka yi da sun yi aure, ko dangi kaza ko haula kaza aka yi da sun yi aure mabambanta, idan aka haifi ɗa ko ɗa, wanne zanen za a yi mar?
To alhamdulillahi, kusan in ce mu'amala ta yau da kullum ta jawo ana samun aure tsakanin wannan jinsi da wannan jinsi, saboda mu'amala da ake yi ta yau da kullum. To amma a gaskiya, kamar yadda kai wannan tambayar, ni na auri matata ta biyu, kusan in ce danginta babarwariya ce asalinta, ni kuma ina ba Fulani. To amma kasancewar ɗa baya bin dangin uwa, dangin uba yake bi. To wannan shi ne dalilin da ya sa ita da kanta ni ba na ce a tsaga ba, domin a cikin ‘ya’ya 14 da nake da su, shi kadai ne namiji babba, shi kadai ne kawai yake da wannan tsagon, duk da dai a ƙarshe ta kuma ƙara guda ɗaya da sauransu. Saboda haka su mata sun yarda cewa da uba ake ado ba da riga ba. Saboda haka kuma duk wanda ita shi zai tafi neman aure ko mace ko namiji ne zai tafi neman, kuma wata ta karo neman ta, kokarin da ake yi a fara sani menene asalin babanta, wadda kuma ta wannan haskar tsagawa din da ake yi ta gado din, ta nan ma ko ba a yi tambaya ba za a iya gane wance asalinsu kaza da kaza ne. Wannan ya taimaka wajen uwa ta barwa mahaifi ya tsaga ɗansa, wato kamar yadda nace su ƴaƴa maza ko ko ƴaƴa gabaki ɗayan su uba suke bi ba uwa ba.
To wai an ci gaba da amfani da wannan tsaga kenan, wannan kamar ya nuna tana da alfanu a tsakanin al'umman mu na wannan zamani kenan.
To gaskiya a da a shekarun baya wannan tsaga tana da muhimmanci sosai da sosai ana yin ta, domin idan ya kasance ma an haifi yaro ba a yi masa wannan tsagar ba, kusan zai iya zama abun gori a gurin uwarsa ko mene, domin dangi za su dinga sa shakku akan asalin wannan yaron daga wannan gidan da shauransu, domin da an ga shauran yara din na gida da wannan tsaga da shauransu amma shi babu, to za a dinga sa shakku akan ainihin ingancin wannan yaron daga cikin wannan gidan da ya fito. Wannan shine dalilin da yasa a wannan zamanin aka ta kokarin aga ana yin ta, amma a yanzu gaskiya waɗannan dalilai suna ta dan kautiya, ana kusan manta da ita tsaga din gabaki ɗayan ta.
Aminu me dawa fage, a fahimtar ka wai me yasa ne yanzu aka fara gangarowa ake watsi da wannan zane na ko tsaga na fuska ne?
To alhamdulillah abin da yasa kaga yanzu ake barin irin wannan gado da sauransu, population yayi yawa na jama'a, kuma ba a yayin bin diddigi na auratayya kamar yadda da ake yi. Da idan za ka yi aure, in misali kana Kano ka tafi Kaduna za ka yi aure, sai an jiyo wanda ka je ka nema zuwa suka yi, in sun zo yaya tarihinsu yake, mai abinsu yake da sauransu. To amma yanzu kiɗa ya ruɗa sa, ka gane ko duniyar ta zo ƙarshe, haba-haba ake. Saboda haka kowa da ya yalubo kawai ƙoƙari yake a ce na san ka da ka zauna a wajen nan shekara biyar shekara kaza, sai a duba constitutionally, sai ka ga mutum ya zo ya auri mace, an ba shi da tayi aure, ya ga ƴan harkokin da yake sun gadi, zai tsallake ban muku da ita nawa aka bari yanzu da yara da sauransu. To shi yasa zaka ga ba ma gadin, amma da makin an san zuri'a kaza ne, za a san dan wane ne, jikan wane ne, sai a kai shi, ka gane ko. Amma yanzu saboda yawan population yayi yawa, kuma ba a bin tarihi, kawai a kage ake a ga cewa an aurar, ba a diddigi. To wannan ita ce abin da ya haifar da yawa. Yanzu idan ka duba gaba ɗaya a cikin Kano, inda daddare muka fito da ku muna yawo, za ka ga yara daga shekara 11, 12, 14 matsalan ma yanzu idan ka je Beirut Road ba na nagiretin, za ka tadda ɗan mai shekara 25 bai san ko ina ba, a nan aka bar shi. Tafiya aka zo ana bacci, yau da gobe uwar tana barin shi a nan, ta riga shi tashi da asuba ta bar shi a nan gurin, ya girma bai san ko ina ba. Zaka gansu wasu da shulushu, zaka wasu in sun yi haka a haka za a yi arziki. To da yin wannan arzikin da kwaɗayi, sai ka ga mutum ya zo ya sayi gida a waje, kuma da laifin masu unguwanni irin ne yanzu, ba irin na da ba. Da duk mutumin da zai shigo unguwa ya nemi haya, sai an ji waye kashi daga ina yake. Amma yanzu babu wannan. To irin wannan shi yasa kaga yanzu duk makin din da zane da wani abu na gargada kaza zaka babu. Amma har yanzu akwai gurin da idan ka je neman aure sai an ji asalinka, sai kuma an kalli tasawirarka, an ga a zane-zane irin na da. Yanzu misali idan ka kalli birebe, kaga ai shi ya san sun fita da banjin sun ya fita. Kuma yanzu in banda su ma population da yayi yawa, dan buya taliya a da Yarbawa ba za su baka aure ba. Amma da suke yanzu an yi yawa. Kuma idan mun dawo nan arewa muka yi nan muka yi gabas din, idan ka je ƴan Leman, da duk yadda kake ba za a baka aure ba, sai jinsin su. To amma su ma yau yawa ta kai, kuma a jinsin wani yana ganin ni an haɗa ni da wanda bai min ba a raina, kuma zamani ya tadda man shanu. Ka san in zamani ya tadda man shanu, yake tona shi ma ya ki kanshi, kana toya shi sai ya ki yin kanshi. To su ma zamanin ya tadda su.
Barasa Badiya, wai me yasa duk da alfanin zanen fuska da zaura nan yayi magana akai ya nuna a wancan zamani, amma kuma duk da haka gashi nan sai sannan hankali kwaren yawa yake ana neman sa ana rasa. Ke a matsayin ki na uwa, ku ne ba ku a matsawa duk da cewa an ce da uba yake bi da sauransu, amma ba ku taka rawar da ta kamata ne a dindin samun cewa tunda idan misali ƴaƴanku ba su aure ba, kun fi kowa jin zafi?
To a gaskiya an riga an faɗi ƴan dalilan nan, sai dai in ƙarinta aliki. Na farko dai shi da wanda bai da zanen nan, abun gori ne, abun kunya a gurinsa, saboda bai fito a tsatsan gidansa ba, kuma da uba ake ado, kuma kowane tsuntsu kukan gidansa yake yi. Sannan ko da a ce ita uwar ta bujiro ma ta ce ita bata yadda ba, dama ba ra'ayinta ake nema ba, bata da ƙarfi, ba a ba mace dama a kan ɗa.
Cewa mako mai zuwa za mu karkar wannan tattaunawa ta zauren matasa game da tsagar gado.
To haka yake Maryam da Safina tukin ji daidai inda suka tsaya ai suke maganan cewa a wannan tsaga da ake yi ba a ba mata damar ma ta zabi me za a yi to kar a manta dai yau ranar yaki da cin zarafin mata ta duniya a dinga ba su daidai damar su ba. Kila yana so ita ba ta so.
To amma ni ba ga laifin tsaga wasa'i. Kaga kani dazun na baka labari
ko dai dan kina da dan hetali
ina da hetali gaskiya kan bari eh ai buka bari na sha like ya zace da nake makaranta din nan mutane
ah
ce ai wannan billan nake kamar wani Nike ke kasan takalman kan batsanan Nike din da
eh muke tambari
to ai ina fitowa da na fito ma kasar waje irin sai mutane suka tambaye ka me yasa wannan da ciwo kika ji to kwanaki ma wata ma da na mata bayani tana da wata ce mata taba jin ciwo Amerika ce baka ta taba jin ciwo a ita ma kamar sai kamar hetali sai na mata bayanin nan tace ke ma ciwo kika jin ce a gashi gashi inda ya farto abin ma ya burge ta ya burge ta ita ma yace a ita ma gadan sai
ita ma nata al'ada kenan
da kowa yake mata bayani haka take cewa
wani aboki na ma yace yadda yazo nan ya gane yana da daraja to bari mu je ga dan iya mu ji maganar cin zarafin mata ta duniya yau
da yake sunan dan iya yayi tambari a fagen tsafta yau a gida na iske shi yana ta faman sharar shure shirgin kazanta nace dan iya wannan hali naka na tsaftace muhalli zai matukar taimaka maka fojin maganin cuta ko da yake dai mu a wurin mu mun dauka shara aiki ne na mata har ma idan muka iske namiji na shara mukan ce ya zama na mata ko kuma mu ce ya tafka wauta dan yace to ai kaga wannan magana akwai rashin fahimta saboda aikin tsafta taimako ne ai da kowa ke da bukata kuma wajibi ne mu baiwa mata dama su ma su samu sararin daga tuta don haka ne ma majalisar dinkin duniya ta ware rana guda domin kakkabin kabar da nau'in cin zarafin mata kuma a irin wannan rana ne akan tattauna matsalolin muzantawa mata da nufin nemo musu mafita nace a gaskiya maganar ware wannan rana dan iya kam yayi daidai da yayi saboda rana ce da duniya ke kokarin ganin yanayin rayuwar mata yayi daidai da irin wannan yanayi musamman ma dai a yankunan da ake cin zarafin matan kamar wasu bayi a inda wasu maza kan watsa wa mata ruwan shayi ko kuma kaji an ce namiji ya kona mace kamar wani gawayi wasu kuma su yi ta tikar mata saboda tsabar rashin tausayi waɗannan da sauran ayyuka na cin zarafin mata da ake gani a son kowane layi sune suka sa aka ware ranar 25 ga watan Nuwamba kowace shekara ta zama ranar juyayi inda ake tattauna magance cin zarafin matan da ke jefa su cikin tsautsayi ko da yake dai kuma su ma matan wajibi ne su gane lokaci yayi da za su rage tsabar tsananin kwadayi dan yace dama dai azabtar da matan da ake haƙƙin su ne akan tauye don kuwa wasu maza gani suke su mata ba su da wani aiki da ya wuce raye-raye ko kuma su tura su kasuwanni don su yi ta yi musu saye-saye wani lokaci kuma a bar su gida su yi ta rainan ƴaƴa a matsayin su na iyaye sai dai fa yanzu dukkanin alamu na nuna kan mage ya waye har ma dai wasu madan da suka saba cin zarafin mata sun fara kukan matan fa yanzu sun fara yi musu ta waye saboda yanzu matan kan fito su gaya wa mazan gaskiya ne kai tsaye don haka tuni mazan da ke cin zarafin suka gane yanzu kan babu sauran wani alaye da sani dai yanzu ma ma iya cewa maganar cin zarafin matan ya tawo karaye domin ko duniya ta hadu wajen hadin kan sharewa matan hawaye
masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter ta hanyar lalubar sunan mu na VOA Hausa
ko kuma kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
sannan kuma in makon da zamu shiga yazo na ranar Juma'a da zamu maimaita shirin mu na al'adu da sauransu to zamu ji ai wannan tsagen da ake magana zaki ga akwai na zamani da yanzu ake yi ake cewa tattoo ko
ki
ganshi a wasu kasashe da sauransu
to ana kallon shi alamun matsayin kyau
to zamu zakulo mu ji a wurin kwararre shin wannan abin da ake al'adar mu ce ta sa muke gudun abin koko zamani ne koko yanda muke gudun al'adar mu ce
to sai masu sauraro a biyo mu
haka yake to duka anan shirin ya kammala sai kuma Allah ya kai mu gobe a madadin shi Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da ita
Maryam Bashir Bugaji da Safina Tsada Sodangi
da ma injiniyan mu ne sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya hada mana sauti sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka muke cewa a kasance da mu wani mako
Wasan koko ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su fita share